Amurka a Washington DC.
Sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar BOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma su tashoshin FM na Nijar inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma su a kasar Ghana. Kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook a BOA Hausa, ko kuma a fada yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Babale
tare da ni Daula Salim, sai kuma sabuwar ma'aikaciyar mu Hadiza Kyari.
Masu sauraro, duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa, inda yau ma Litinin 15 ga watan Oktoba 2018 dami magana ne akan ranar kananan 'yan mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin dubi ga yadda za a inganta rayuwarsu.
Mace za ta iya,
wato a janyo su ne a jikin,
a janyo su a jikin na farko, ki nuna mata cewa kada ta zama kashin baya, kada ta ga cewa kaman wai ita a matsayin ta na mace ta zama baya. A'a, mace ba ta taba zama baya, mace a koda yaushe a gaba take. Idan kika lura ko rayuwar zaman auren, zaki ga wani lokacin fa maza suna ganin suna gaban mu, amma wani lokaci daga shawara mu mata suke samun wani abin ci gaba. Ina sa ran wata rana in ga cewa ta zama babban lauya a duniya, ma ba ma a Najeriya ba, wanda za ta iya kare haƙƙi da mazajen.
Sauraron rahoton Suleiman Muni Barma a taron neman inci da inganta rayuwar 'yan mata a Jamhuriyar Nijar, sai kuma wakiliyarmu Binta Ibrahim na tafi da tattaunawar iyaye akan wannan maudu'in.
Ku kanku masu sauraro, za mu buɗe muku layin wayarmu, inda yan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota, wato Facebook. Tambayar ita ce, ta yaya iyaye za su karfafa wa 'yan matansu mata gwiwa su kai ga yin fice?
Sakon farko ya fito daga Hassan Dogo Faci Batsari, ya ce salam yau da gobe. Ta hanyar da ya kamata iyaye su taimaki 'ya'yansu har su yi fice ita ce ta sanya su 'ya'yan nasu a makaranta tare da kyale su yi karatu mai zurfi.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda yake cewa hakika yau da gobe mu dai a tamu fahimtar hanya da ya dace iyaye su bi don karfafa wa 'ya'yansu mata gwiwa wajen ganin sun yi fice ita ce iyaye su zama tamkar garkuwa ga 'ya'yansu mata don ƙara tabbatar masu da cewa rayuwa kowa yana da irin tashi baiwar.
Sai sakon Suleiman Adamu Tandari Fataskum ya ce assalam yau da gobe, a ganina ta hanyar basu tarbiya ne da ilimi domin shi ne gishirin rayuwa ɗan adam a tashi lafiya yau da gobe.
Haka ne, shi ne ginshikin rayuwar ɗan adam. To sai sako na gaba, inda ya fito daga Yusuf Chimbi Niger State, Allah sa na faɗi wannan sunan daidai, inda yake cewa ta hanyar basu nagartaccen ilimi da kuma karfafa masu gwiwa wajen samun ingantaccen ilimi.
Sai sakon Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce yau da gobe, jan yara a jiki ga iyaye a koda yaushe, ta haka ne iyaye za su ƙara ƙarfafa wa ɗiyansu ƙwarin gwiwa akan duk abin da ake buƙatar su yi fice a kansa.
To sai sakon Kininu Sani Yunusari inda yake cewa salam yau da gobe muna tare da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamarin ku tashi lafiya. To mun gode.
Mun gode. Sai sakon Kadora Digaga dan Fulani Warji yace fatan alheri gare ku ma'aikatan BOA Hausa. To mu muna maka fatan alheri.
To haka ne kam. Sai sakon mai turare Gwadabawa inda yake cewa gaskiya yau da gobe sai iyaye sun ba su tarbiya irin ta musulunci da kuma kula ta musamman.
Sai sakon Umar M Fulani Zamfarawa yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Iyaye za su iya taimakawa ƴaƴan su mata su yi fice ta hanyar karfafa musu gwiwa wajen duk abin da za su yi a rayuwarsu, su tallafa wa karatunsu har su kammala.
Sai sakon Rabi'u Nuhu Nabuka, Allah sa na faɗa wannan ina jin Nabuka ne dai ko? Yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Tabbas akwai hanyoyi da yawa waɗanda iyaye za su karfafa wa ƴaƴansu gwiwa. Na ɗaya dai akwai tarbiya, uwa uba kuma ilmantarwa. Ku tashi lafiya Anti Daula da ƴan tawagarki. To mun gode.
Mun gode. Sai sakon Jibril Umar Nabasa da Musa Hadarin Asuba da Magaram suka ce ba shakka iyaye suna da hanyoyin da ya kamata dan ganin ƴaƴansu sun yi fice akan wasu hanyoyi daban-daban.
To sai sakon Nura Muhammad mai Apple Gusau inda yake cewa ta hanyar tasowa cikin tarbiya mai kyau da ɗabi'u masu kyau.
Sai sakon Nasiru Kainuwa Hadeja yace ta hanyar ba da tarbiya ta gari tare da ba su ilimin addini da na zamani.
To sai barista Hassan Grema Maska inda yake cewa fatan alheri zuwa ga ma'aikatan BOA Hausa baki daya. To mun gode, mun ma muna maka fatan alheri.
Sai sakon Kinuni Sani Yunusari yace salam yau da gobe, muna tare da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamarin, ku tashi lafiya.
To sai sakon Abubakar Salisu Gozaki daga jihar Katsina inda yake cewa salam yau da gobe, idan har iyaye suna so ƴaƴansu su yi fice ta fuskoki da dama, dole ne su koya musu tarbiya da taimakon su wajen tallafa musu da koya musu sana'o'i masu ma'ana, domin Hausawa na cewa babu rago sai maraya.
To sai sakon mu na ƙarshe ya fito daga Isa Sulaiman yace ta hanyar jawo su jiki da koya musu abubuwan rayuwa wanda basu sani ba, da kuma karfafa musu gwiwa kan duk wani abu na alkhairi da suka sa a gaba.
To mun gode, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Ya bari mu je ga rahoton Sulaimu Mumin Barma.
A yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoba ne kungiyar Plan Niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da Ofi Legalite, wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wacce aka saba baiwa samari, kamar yadda wakilin wannan kungiya a Niger Hari Noel ya bayyana. Kamfen wacce za ta gudana a dukkan sassan ƙasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma, wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka, akan buƙatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa, in ji Mustapha Ibrahim, jami'in tsare-tsare a Plan Niger.
Duk matsalolin da yara particularly 'yan mata ke samu fannin lahiyar su, fannin ilimi, fannin horo da kariya, gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu, don gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu iya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci. Ya kamata mu tashi don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa. Matsalolin ga akwai su da yawa. President la République ya shine discours anan mu fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama mu gwamnati, shine kama mu da muke nan gayi shine lansumakin kamfani.
Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu wacce ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa ta yaba da wannan tsari, sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya.
In Allah ya baka mace mai fusa'a mai ilimi wanda sassan gaba ta san baya, to kai imani da ɗiyanka ma wata kila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar ilimi da tarbiya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata. Abu ne wanda yake da babban muhimmanci. To amma akwai wani abu wanda mu muke gudu uwaye kar a sa musu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mumuna uwaye in muka musu magana su kamar a incin su ya kai wani su fijire mu. To wannan abu ya kamata cikin wannan waye kanun da ake madiya mata cikin wannan yaki da ake na diya mata su samu wadata, to a kiyaye da abubuwan da zai sa diya mata su fijire mu uwayensu. Don diya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abinda a ƙarshe yake zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, in ji ƙungiyar Plan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tom Adalla a gaishe da Salamu Mini Farma. Yanzu bari mu shakata. To Madalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar wakiliyar mu Binta Ibrahim domin jin gudunmuwar iyaye akan wannan maudu'in namu na yau.
Shin iyaye, ta yaya kuke ganin za ku iya karfafa 'ya'ya mata gwiwansu, wato ku ba su kwarin gwiwa, ku karfafa musu, kuma ku ba su shawarwarin da ya kamata domin ganin cewa sun kai ga gaci, sun yi fice, sun kuma wato mafarkansu na cewa za su zama abu kaza a rayuwa sun kai ga. A matsayinki na uwa, me da muke ganin ya kamata a ce kinki a matsayinki na uwa don ganin cewa 'yarki kin karfafa mata gwiwa, ko 'yar wani dan uwa ko makota kin ganin cewa lalle kam ta yi fice kuma kina da hannu a yin wannan alamar?
To alhamdulillah, a matsayina na uwa wadda muka san cewa a musulunta ma ana cewa tarbiyya daga gida take farawa, musamman uwa mace. Ke ce malama ta farko ga 'ya'yanki da zaki fara ba su tarbiyya, saboda ke da ke suke mu'amala a cikin gida shi uba fita zai yi. Don haka nan a matsayinki na uwa, musamman 'ya mace da take tafi kusanta da ke, ke kamata ki jawo ta a jiki, ki nuna mata cewa a rayuwar duniya duk abin da namiji zai iya yi mace za ta iya yi.
Wato a janyo su dai a jiki.
A janyo su a jiki na farko. Ki nuna mata cewa kada ta zama kashin baya. Kada ta ga cewa kamar wai ita a matsayinta na mace ta zama baya. A'a, mace ba ta taba zama baya. Mace a koda yaushe a gaba take. Idan kika lura ko rayuwar zaman aure ne, zaki ga wani lokacin fa maza suna ganin suna gaban mu, amma wani lokaci daga shawarar mu mata suke samun wani abin ci gaba.
To kwarai kuwa.
Don haka nan mata kada su rika daukan cewa su kullun a baya suke. A'a, musamman misali yanzu ka duba ga mata, ga sojoji, ga 'yan sanda, ga matuƙa jirgin sama, ga matuƙa jirgin ruwa, babu abin da wannan namiji
zai yanzu a sama jannatin
mu. Sosai ku akwai su masu haƙan ma'adanai, injiniyoyi, kuma duk mata ne. Misali yanzu ka dubi wannan abin nan Ngozi Nkonjo-Iweala, ma'aikaciya ce ta Bankin Duniya, ko ga Amina Mohammed wadda take ita ma minista ce wanda shugaban ƙasa ya bata maganan kuɗi a ƙasar nan, kuma take zaune, kuma take rike da shi.
Daga baya kuma ta je ma ita ce ma mataimakiyar sakatare general
na majalisar ɗinkin duniya, kuma
yar arewa
kuma, ka gani. To don haka nan muna alfahari da mata, kuma 'ya'yanmu maza, abin nan matasa, mata da mazan ma gabaki ɗaya, amma ba dai mun fi emphasizing ga mata da su tsaya, saboda mu kaman mu Hausa mun dauka mace kawai ita an yi ta ne daga ta yi aure sai ta haihu shikenan ta yi reno.
Na
to ina ba zai taba yiwa ba, mace dole ne ita ma ta gogwarmaya da 'yan uwanta maza, ta san cewa muna so mu samu likitoci mata, muna so mu samu nurses mata, lauyoyi mata. Kamar misali yanzu akwai yarinya ta wadda yanzu na tura ta makaranta, yanzu lo take karanta, ina sa ran wata rana in ga cewa ta zama babban lauya
a duniya ma ba ma a Najeriya ba wanda za ta iya kare haƙƙin ƴan uwanta mata kai har ma da mazajen.
Allah ya bada ikon cin mu.
Amin ya Allah.
To da yake zauren namu akwai uba a ciki. A matsayinka na uba, ta yaya kake ganin kai ma a naka bangaren zaka iya tallafawa rayuwar ƴa mace dan ganin cewa ta yi fice ta cimma gaci kuma mafarkinta na kila kasancewa wata wanda ta fara zuwa daga Najeriya kila ƴa daga Najeriya ta fara zuwa sama jannati ko ta kirkiro da wani abin da babu shi a duniya in kai ne uban. Ta yaya zaka bata kwarin gwiwa kuma karfafa mata?
Na farko dai abin da zan fara cewa soyayya. Duk wanda ya so diyarsa duk abin da zai ke so ya ci ma akan diyar zai ci ma.
To yi mana fassara akan wannan soyayya.
Yawwa, mai a soyayya na ɗaya ka biya musu bukatansu abin da take bukata kana yi.
Ba
sai ta nema a nuri ba. Na biyu yanda za ta taimaka makaranta yawanci uwa ba aikinta bane ba kai ta makaranta sannan ka nuna mata da cewa ga wannan ga wannan.
Ga
mai kyau ga mara kyau. Ga mai kyau sannan akwai abin da ake ce ma counseling. Me take son ta zama?
Ba da shawarwari.
Me
take tsakaninku?
Duk cikin soyayya ne. Idan ka jawo diyarka kusa. Amma likitan.
Wato ba da namiji kawai ake ja.
A'a ai albisharinki. Dama ai jan iya mace kusa. Ya higa uba. Because dukkan
menene sirrin?
Sirrin shine idan ta yadda da kai ubanta to ba mai yaudarar ta a duniya.
Wato za ta gane sirrin da namiji.
Hakan yana ɗaya daga cikin abin da iyayenmu maza ko uba ba sa cika yi sai su ba ƴaƴa mata ga uwarsu ga kadai. Ai wannan wani abin sai ga uba za ta koya zama da namiji tun daga wajen ubanta za ta koya wani shagwaban da za ta fara uban zai fara ganewa yanayinta dan ba za ta yi ma uwarta ba kuma uwar a kowane lokaci tana ɗaukan mace ce mace ce. So bayan haka kai ta makaranta sannan ka duba menene ta koyo kowane rana.
Wato ya kamata da a ce iyaye mazan su ba sun shiga cikin al'amuran makarantar
yanzu. Mutane suna wani kuskure. Ba fa uwa kadai ba uwa kadai ke tarbar da ya mace ba. Koko da. Uba ma na da abin da zai yana da role din shi da zai playing.
To kun san haka kuwa?
Muko niko nike hadi.
To ai kai ne amma sauran ƴan uwanka fa.
Akwai wanda suka sani. Ai shi yasa ake son a fakaddar mutane.
To yanzu a ce kana da ƴa wace kila burinta shine ta zama wata irin scientist wato wata mai ilimin kimiyya wanda kila sai an je can karkashin kasa.
Na so tambayan nan.
Ko an je sama jannati.
To ai tun
kuma ka san kila rayuwar ta yana ciki kamar yadda turawa kaga sun tafi.
To ai ina da
kuma mu yasa yaran ba su in ta ce za ta je za ka bar ta.
Me zai hana? Ai ilimi ko ina ne?
Kuma za ka alfahari cewa ƴa ce mace.
Wallahi zan yi.
Ba ɗa namiji ba.
Ai shi yasa ake cewa kusancin nan tun farko. Ai in ka kusance ya diyarka. Wallahi ba inda ba za ta zauna ba. Dan ba mai yaudarar ta. Sannan yanda kika faɗi yanzu neman wannan ilimin. Ai fa yanzu tun yaro na ƙarami kake sa shi kan hanya. Idan ka sa yaronka kan hanya duk wani karatun da ake a duniya wallahi za ta yi. Me ko sa hanya shine guardian din nan.
Eh da kuma nuna damuwarka
akan abin da take yi. Amma yaro ya taimaka makaranta baka damu da shi ba. Kai kana nan kana playing uba. Ai na riga na kawo abinci ai shikenan.
Ko kuma
ai
duniya ta balaga aure zan mata.
Wallahi duniya ta fi gaban nan yanzu. Ai duniya kawai ka lura da ƴaƴanka. Cin su da shan su na hannunka. Tarbiyyar su ba uwa kaɗai zaka bamba ba. Da in ka bamba uwa kaɗai waye san abin da take. Kuskure muke. Uwan ma ita ma a ƙarƙashin wa take.
Taimakonka.
So ba ka lura da abin da suke mai kai? Ba abin da kai. So farko kenan. Biyu shine ka sa ta akan hanya. Makarantanta ka zaba mata makarantan da ya da ka san da za su koyar da ita yadda ya kamata.
Eh ku tattauna wani abu take so saboda haka sai ya
taimaka
maka wurin zaben
abin da take so.
To zan dawo gare ka bari in ji ta wurin wata uwar da muka gayyata ita ma duk da take matashiyar uwa ce. A naki bangaren wanda kike da yaran wanda suke makaranta yanzu suke ciki kuma kike tunanin kila a cikin zuciyarki kina fatan su zama wani abu wanda kila kike so samun wannan daman baki samu ba amma yanzu ga dama ta samu wurin yaranki kike so sun su yaran su zama wanda ku ce muka tirsa samu ƴaƴanmu yin abin da su zuciyarsu baya so amma saboda mu muna so ko mun so a ce mun yi amma ba mu samu namu so yanzu zai mu ce dole sai yaran mu sun yi misali zaka ga wasu yaran an kai su makaranta kila abin da suke su zama shine mai kera wani abu na ban sha'awa wani abin da ba a taba gani a duniya ba ke kuma kici ai ni tunda na ga wancan ta yi nurse ko ta yi zama likita dole ne ki wannan abu in baki ba ni ban yadda ba saboda haka a wannan kin ga kaman ba wai kina karfafa mata gwiwa ta zama sai ki ce bane a kina takura mata kina kuma kashe mata nata muradin rayuwa ki anaki yanzu da kike a matsayin matashiyar uwa wanda ke da yaran da suke ƙananan matasa, me ya kike ganin zaki tabbatar da nake irin ya macen don ta zama abin da take so ta zama ita a nata, ki karfafa mata gwiwa.
Gaskiya yanzu akasarin yaran yanzu ma ba ki iya zaben musu abin da suke so su yi
ko
dan kina mayi suna jarayayya da ki da suke so ga abin da suke so. To abin da yafi sauki shine duk abin da ɗaka ga ya zaba zai yi, matukan ba ka san cewa zai shafi wani abu da ya shafi zai zama is out of place kaman bai kyautatu ba, to ka bar shi yayi.
Akwai wani abin da bai kyautatu ba, ilimi?
Akwai wanda bai kyautatu ba, saboda zaki ga maybe yaron zai ce eh ko ba ilimi ba, yaron zai iya dauko kamar na course da kika yi ba, to kin ga zaki ga akwai yarin zaki ce za ta ce tana so ta karanta mathematics, mostly zaki ga ana hana mata za ce calculation mace ba za ta yi ba, ko kuma ta ce za ta yi irin something that has to do with irin kamar su physics, sai kiga iyayen sun fi son yaran su yi medicine. To ni ba san me yasa iyaye sai dai su ce sai medicine sai su ce irin kaman courses din nan haka, sai kiji a iyaye sun ce sai yarinya na ta yi mass comm, yarinya na ta yi business admin, yarinya na ta yi public admin. To idan dan ki ma ya zama yayi course is out of place ko kuma is odd haka, ke kanki zaki alfahari kice kai yata ta gama microbiology, zaki dinga fadan abun ma kina irin jin dadi din nan yarinya ki ta course A kwa irin a cikin ungwanku gaba ɗaya, sai kiga kila ita kadai ce ta yi course, sai a zo ana yi mai ƴaƴa da suka yi karatu a wannan fannin, babu. Maza suna ga kamar su ne jigon komai, gaskiya mata ma su ma abinda wannan kalman da aka ce abinda namiji ya mace za ta iya, mutane suna ga kamar suna ɗaukar shi a fannin addini ne, amma a zancen gaskiya aka zo zahiri gaskiya duk abinda namiji zai yi mace za ta iya.
A fili ma har yanzu ba mu ga
kamar ni nan, gaskiya kamar ni nan ni ma ba abinda namiji zai yi da ba zan iya yi ba, in dai abu ne da yake yana da kyau to zan iya, amma in dai abu ne mara kyau wannan sai dai mu yi addu'a ko mazan ma ba mu so su yi.
Haka ne, so yanzu ke dai a naki da gantin da ke ma ba a ana ki cimma burinki ba, ke
mata ganin
karki sai inda karfin
ki ya kare, wallahi duk abin da take so ta zama, in dai ina da karfin da zan tallafa mata ta zama ita ma.
To bar magana dawo gare ki, wa kin ci har kina da yaya da wanda ke kika tura ko in ce ta nuna sha'awanta na zama lawyer kuma kika karfafa mata gwiwa a wannan zamanin namu da muke fama da tattalin arziki da sauransu. To ta yaya kike ganin idan abun ya shafi kuɗi da sauran iyaye za su iya jajircewa da su dage wurin ganin cewa an biya bukatun nan?
To insha Allah ba wani abu, saboda me duk mutumin da kaji aka ce wai Hausa sukan ce wai idan kaji makaho ya ce mai wasan jifa, to ya taka dutse. Kuma ina kira ga iyaye mu daure mu jajirce, kada mu rika dauka cewa wai baka da shi yo kullum mu kenan kira mu kai talauci, kullum mu kenan talauci, especially mu mutanen arewa. Sai mu rika daukan kanmu mu ba mu da shi, mu duba abokan zaman mu mutanen yammaci da kudanci, mu ga yanda suke kokari suke jari, za ka ga mace ta sai da kosai ta sai da wai duk sana'a da san za ta yi, hadda ko aikin ginin nan ka ga mata na yi saboda ƴaƴansu.
Haka
ƴa mace ce fa take wannan abun, saboda ga ta tallafa ma ƴaƴanta sun yi karatu. To don haka nan mu daina dora maka mu talauci, Allah ba zai taba dora maka talauci a ce wai har ka rasa abin da ka ce, an ce bakin da Allah ya tsaga bai hana mishi abinci. Don haka mu jajirce mu dage mu tallafa ma especially ƴaƴanmu mata, mu tallafa musu dan Allah dan Allah musu ne samu su kai gagacin rayuwa.
Kuma kamar yanda kika ce cewa ba aure ne kawai a bangaren da mace za ta iya tabawa ta nuna gwanintan ta ba, kowane bangare indai har dan Adam zai iya yi, ita ma dan Adam ce, ƴar Adam ce za ta iya yi. Kin faɗa haka
kamar kowa, wallahi mace ita ma mutum ce, kuma Allah ya halitto ta, indai har kasancewa wannan abu da take yi bai kauce ma hanya ba, kuma ba zai saba ma rayuwanta ba har ta shiga cikin wani hali, to ka tallafa mata. Gaskiya ba wai aure ne kadai ba, in ma kina gidan auren an san aure shine gaba da komai, amma kuma mace mazajin su taimakawa matayen su zama wani abu har su zo su tallafa ma ƴaƴayensu. Kamar misali, yanzu ba da misali daga kaina, in ga lokacin da aka aure da ni ina yar yarinya kankanuwa wadda ba wuce shekara 12 ba, amma bayan da naje gidan aure mijina shi ya tallafa mu da kanshi ya dauke ni ya kai ni ma inda ma yankin ma da ba namu ne na Hausa ba, amma yanda suka dauka zan aske kai zan yi me zan yi, haka yasa ni cikin makaranta zai dauke ni ya kai ni makaranta in yi karatu har na gama karatu na, gashi yo ina cin gajiyan abin, shi kanshi yo yana alfahari da wannan karatun nawa. To dan haka ne ina kira ga ƴan uwa na mata dan Allah su rika taimaka ma ƴaƴansu mata.
Bari in ce wani abu gaba abu da abin da tace, akwai wata mace mijinta ya rasa ya bar mata ƴaƴa 8, yanzu wannan namiji ne zai dauki wannan dawainiya, amma da Allah ya taimake ta tana da aikin ta nasu ce,
tayi karatunta,
wallahi tayi karatunta, da haka da rarrafe da rarrafe Allah ya sa ta cimma burinta, duka yaran ta yau graduate ne,
Wato kowannen su ya gama jami'a?
Wallahi ya gama jami'a. So ba wai a bar mace ga aure ba kadai. Wallahi ba aure ɗaya an kama mace
ba. A ba su dama
kenan. A ba su dama.
Eh, su fito.
Su fito kuma yanda nace kauna in dai ka kaunaci ɗiyarka. Da uwa da uba. To wallahi za su cimma burinsu.
Kukanta ma za ta kawo maka direct ba wani ba.
Kawai. So wannan abin sau mata kada a ce wai an bar su kawai ga kitchen.
To da ƙarshe.
To daga ƙarshe dai ni abin da zan ce shine kamar yanda yace mata ka a bar su a kitchen. Dama yanzu dai duk macin da ta gware aka bar ta a kitchen ta su ne. Dan ni yanzu ma ko misali yanzu ma yanda zan gaya miki ko ni yanzu wannan aikin yanzu akwai auren da na tashi yi na fasa. Saboda ban ga dalilin da zai san ije aiki saboda zan yi aure ba. Saboda in mutum yana so ya taimaka maka to ya taimaka maka har da cigabanka.
Haka ne.
Rayuwanka. Kuma ni abin da ke bani mamaki wai in ga mace in ta haihu ta dinga cewa ni wata haifa namiji ba wata haifa namiji ba. To shi meye namijin da sai sa haife shi? Yar macen nan ma in ta haife ta tana so ta zama mata namiji za ta iya zama mata.
Dama ba mu da bambanci ma ina ganin ko? Kamar ma mun fi su.
Baran ƙara wani abu. Yanzu ga abin da ake faɗi nan gari. Da ka haifi gwamna. Wanda ka haifuwa matan gwamna.
Sosai ma. So ni ina gani ba wani abu tashewa da jajircewa ka ce wani kai sai ka haifa ɗa namiji ka haifa ɗa namiji duk da dai yawanci daman kan gado suke yi. To dan wannan musulunci ne kuma addini ya riga ya raba yanda gado yake ba za mu iya ba amma dai mu dai a harkan yau da gobe gaskiya ba mu bambanta mata da maza ba.
Kuma kuna ganin za ku iya yin duk yanda za ku
yi. A baki ya malama za mu iya yi. Allah.
Kuma Allah ya cika wa sauran mata burinsu da fatan matasa mata su ma rasu dage kansu ba da kunya dan ganin cewa an canza abubuwan da ake yi da ya zama na yanzu mu ma muna ƙara samun ci gaba muna ƙara samun jajirtattun mata da suke fitowa suna gogayya da sauran ƴan uwansu da mata na bangarori da yawa a duniya. Mun gode malamai sai anjima.
To madalla a gaishe da malama Binta. To yanzu kamar yadda muka ce mun bude muku layin mu ga kuma wani kira nan ma mun fara samu daga jama'ari. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Daula barkanku da aiki
ke. Barka ka dai wake kan layi.
Salisu na gaidan mai biredi daga cikin
garin. Sannu malam Salisu. To me gudunmuwarka a yau?
Gudunmuwa ta har ga Allah.
Malam Salisu zaka iya rage rediyon rediyon ka?
Eh na kashe ma na kashe radio
yeah, wato muna jin
gudunmuwar da zan bayar akwai babban aiki a gun uwa da uba abinda ya shafi na ƴaƴa mata yawa kula da su da jan su a jika al'amari ne da kamar mai sauki amma kuma mai wahala anan ake barin abin yake ballewa inda aka ce yarinya kun so mata dama za ta tambaye ku komai za ta faɗa muku matsalar ta to za a samu sassauci a cikin rayuwa za kuma a samu abin da ake so ta cimma amma inda aka ce sai dai ko ta faɗa abokiyarta ko wani saurayinta ko wani dan uwanta to akwai matsala to kiran dai da nake a take
to lai yayi halin shi
duka shine mu fita wannan shine shawara ta daga Salisu na gaidan mai biredi jama'a
to mun gode Salisu
mun gode malam Salisu gare ka malam
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa muke tare da shi daga Bauchi
eh ni Alkasim
to Alkasim wace irin gudunmuwa zaka bayar akan maudu'in mu na yau
eh gaskiya ne shi maudu'in gaskiya ne cause
Hello Alkasim kana jin mu
Ina jin mu
to mun samu tangarda
kana jin mu Ina jin dai yayi hal line
ina jin ku
to wake kan line
eh suna na sani
to malam sani barka da shigowa wannan filin namu
barka ta je ko yaushe ina try lambar din ko wallahi ba ta shiga har da shirin nan da kuke yi na lokacin da kuke ba da umurni a kira ku na ƙarfe 9 da rabi din nan wallahi
eh haka ne kana ka ci gaba da kira za ka samu a ko da yaushe kake buƙata
ba wallahi ni dan haka nan na dai kawai in kira ku dan in ce muku wallahi ko yaushe ina kiran ku ban samu
to mun gode
to mun gode
to Hafiz aje wannan abun ga kuma Hadiza ke makin ci wannan abun ko dai kuma dai lokaci yayi halin shi yanzu sai dai wani makon kuma dai sai mu ci gaba da tattaunawa akan wannan abun
gaskiya ne
to jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau a madadin wanda ya taimaka mani ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na wanda ya taya ni gabatar da shirin
Hafiz Ado Baballe
ni Daula Salim daga nan Birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma ku gobe idan Allah ya ƙara dawo da mu cikin wani shirin yau da gobe, shirin matasa.
Shut it.